assalamu alaikum. Yau filin namu zai tabo batun wani bawan Allah ne, tsohon ma'aikacin ma'aikatar kasa da Safiyo ta jihar Kaduna, wanda aka kwace masa filayen da ya saya akan miliyoyin naira, sannan ya ci bashin wasu miliyoyin daga banki domin ya gyara su ya sayar ko zai samu riba. Wannan abu ya faru ne tun cikin shekarun 1990 da wani abu. A zamanin Lawal Jafar Isa shi yake gwamnan jihar Kaduna, kuma shi da kansa ya sa aka karbe filayen wannan bawan Allah. An yi kamar za a biya shi diyya, to amma yau shekaru 20 da wani abu ko sisin kwabo ba a biya shi ba. Karshenta har bankin da ya ci rancen gyara waɗannan filayen suka shigar da shi kotu. Alatila zai sake sai da wasu abubuwan nasu da ya mallaka ya biya su. A lokacin da wannan bawan Allah ya fara gwagwarmayar neman haƙƙinsa, gwamnan jihar Kaduna na yanzu Nasiru El-Rufa'i yana da wani kamfani mai aikin safiyon ƙasa. Wannan kamfani na Nasiru El-Rufa'i shi ne wannan bawan Allah ya ɗauka domin ya je kimanta masa darajar filayen nan, bisa tsammanin cewar gwamnatin jihar Kaduna a wancan lokacin za ta biya shi. To amma har ya zuwa gwamnatocin da suka biyo baya, babu wanda ya share masa hawaye, ba a biya shi haƙƙinsa ba, ba a kuma mayar masa da filayensa ba. Bari na koma gefe mu fara jin ta bakin wannan bawan Allah.
Sunana Muhammadu Inu Aliyu, kuma ni tsohon ma'aikaci ne ma'aikatan ƙasa da Safiyo na jihar Kaduna, kuma na memba na House of Reps a tarukan siyasa. Wani abin da ke yi shi ne ina neman haƙƙi ne ban diya. Ni shekarun baya na mallaki filaye a nan cikin garin Kaduna.
Wani shekaru ce?
Shekara 1994. To wani gwamna ya zo yi hanyoyi aka amshi.
Wani gwamna?
Kuma Lawal Jafar Isa mai ritaya. Soja ƙwarai kuwa. To kuma bayan ya amshi wannan filaye ya yi ƙaurin biyan diya, amma kuma har zuwa yau ba abin da aka bani.
Haka ne, to ka ce wannan gwamna Lawal Jafar Isa ya sa an karɓi filayenka ba kuma diya ka diya ba. Shin ta yaya ma kai ka mallaki wayannan filaye?
To wannan filaye abin da ya faru shi ne na je bankuna guda uku na ciwo bashi daga wurinsu akan zan biya wannan fili in yanka filaye a ciki in sa wuta in sa ruwa in masu hanyoyi in samu in saida in ba su nasu ni ma samu dan a ga harkar rayuwa.
Kaman a wani unguwa ne ko unguwanni ne wannan filaye suke?
To wannan filaye kashi biyu ne, kai guda 30 a angon Maladi, kai guda daya a Mogadishu, wanda ina kuma da babban kafan Kaduna. Wannan su ne filaye.
Kai ka sayi filayen ne a hannun gwamnati ko kuma dai wasu ne waɗanda yake suka mallaki filayen suka baka?
Wannan filaye wasu aka ba su, ni kuma sai a hannunsu.
Kuma takardar
mallaka? Kwarai kuwa, kuma ban takardar shi.
To ka saya kamar nawa ne?
A ya kai zai kai wajen miliyan 6 a lokacin, shekara kusan 22 kenan. Bayan na saya miliyan 6 na kuma ƙara kashe wasu kuɗaɗe kamar miliyan 5 zuwa 4 na yi wannan aiki, na yi katanga, na sa hanyar ruwa, na yi hanyoyin mota, na sa ruwan famfo, na sa wutar lantarki da sauransu, da kuma yin filaye.
Wannan hidima an faru ne ko kuma sayan filaye naka ya faru a 1994 ko?
Ina siya da biyu ne da uku. Ya kuma hannun gyara su a lokacin. Ina siya ina gyarawa. To ba na gama gyarawa da 93 na 94 kuma Allah kawo wannan kadari wannan gwamna ya kwaye su daga hannuna.
A wani dalili ne sa ka yi wannan filaye?
To dalilin dai abu ne ko na son zuciya, kuma ya zo da mutane da yake son ya ba su filaye a nan jihar Kaduna.
Wato bayan da ya karɓi filayen ya ba mu wasu ne?
Ya ba wasu ne. Ya ba wasu ne. Akalla kusa da guda kusan 12 daga ciki maimaitan sojoji a lokacin. Duk lokacin yana ganin na ƙawata wurin zai mai kyauta na alfarma. Shi ne ashe su ya ba wasu mutane.
Bai kuma ga maka wasu dalili na karɓansa ba?
Dalili kawai shi ne ina buƙata. Tunda wannan wuri ba wani ya fata ne ba, na mallake su ne. Wani ya siya, wani aka bashi, ya sai a hannun shi. To kuma dai amfani da mulki shi na soja ya yi abin da ya yi.
kana da takardun duk wannan mallakan wanda ka sai takarda
kware ko kowanne shi su ya ba receipt da wani filin ne da mutum biyu ne kuma hannun su ne siya
to kaman certificate na wato da gwamnatin jihar Kaduna akwai su
kware ko ai kowanne shi su ya da CO4 wanda kuma bayan na sana biya shi ya dauko ya bani sai wani shi ne cewa ya saki mallakan shi
to bayan da shi Lawal Jafaru Isa ya sa aka karbi wannan filaye ya raba ma mutane kenan akwai wata yarjejeniya inda yake aka ce za a biya kadiya ko kuma a sake baka wani filin
dama ai shi a Najeriya akwai doka musamman kundin Najeriya wannan wanda mulkin Obasanjo ta yi a lokacin 1978 kuma sashin da ya amfani da shi ya kwace filayen akwai sashi wanda ya bi shi wanda ya ce a bayan diyan abin da aka samu aka fili
kai ma'aikacin kasa ne da safiyo
haka ne
ku za a gaya mana waɗannan sashe da kake batu a kai
akwai sashi ne 28 cikin layi na biyu wanda ya baya daman gwamna ya kwace fili sashi ne 29 kuma na wannan kundin mulkin kasa ya ce a biya diyan abin da aka samu a ranar da aka kwace wannan wuri
so kaman shi gwamnan ya ce baka diya
ni musamman an bani wasiƙa daga nan sobe cewa in zo ranar 8 ga watan 6 95 za a kiyasin abin da nake shi a wannan fili na kuma je an yi kiyasin
an baka
ba a bani ba
to da ba baka ba
ne
wasu matakai ka dauka
to ka san mulki a Najeriya ko da ka wannan wasiƙa da ji aka yi kiyasin nan ni na san cewa bacin kiyasin wanda ya ba su filayen ya anshi gudunmawan dubu a hannunsu don samu biyan wani diya amma har ba abin da ya bani kuma bayan ya tafi na aika wasiƙa zuwa Aminu Ali na aika Umar Faruk na je Oputa na kuma ga gwamnati makarshi amma babu abun abin da kuma har zuwa yau
su akan wannan neman biya kadiyan ka
kware kuwa
to kaman akwai abubuwan da suka yi kaman wayannan mutane da ka lissafta da kuma ma committee Oputa din nan
to ai kowa ya san da committee Oputa da ya kare kuma ko da aka fara shi Lawal Isa ya je ya yaudari dan uwana ya sa ni lajin ya kare akan cewa makarfiya mai commissioner saka ya san diya kawai yake magana zai sa shi ya biya wannan diya musamman tun da ya bani wasiƙa cewa za a biya ni kuma doka ce a biya ni wannan ƙara na sarara na ya ku mai kyau yin wannan ƙara amma bayan na jinye makarfin kanshi ya ke biya
to ka jawo hankalin sa kan dama an kulle yarjejeniya ko kuma fahimta na akan ka jinye ƙarar ne saboda biya ka diyanka
wannan alƙawari ne suka yi amma ni a matsayin na kaina makafina gwamna ina memba na REF na je na same shi mu yi alƙawarin zai taimaka ya biya wannan diya musamman da cewa ya san abin da aka yi a lokacin tun yana kuma shida kuma shi kanshi an bai fili daya a wannan filayen
shi ne makafi
sai kware kuwa
kaman ita gwamnati a hukumance akwai irin wasu kwamitoci da aka fane domin su bincike yadda al'amuran yake ganin dai cewar abu har ya kai ga wannan yanayi inda ka je su ko fita su sauran dai gwamnoni su dan giwa iwa ma
haka to ka san shi haka mulki da yake wannan filaye ba zai kaba ne da karfin tsiya ba ya tsaya ne ya aiki da hankalin shi ya tsara abubuwan da yake farakan da ya dauka kafin a makai zuwa ga kwace su kuma na farko shi ne ya aika da wasiƙa zuwa ofishin yan sanda ciki na jihar Kaduna akan cewa ga wani ya aiko da wasiƙa zuwa ofishin shi cewa wai ni na mulki filaye guda fiye da 40 a garin Kaduna kuma wani mutagazzama wanda shi ne shugaban wannan hukuma a lokacin ya gaishe ni kuma na mai bayanin ga yadda aka yi wannan fili wasu aka ba su na ciwo ba su kan banki na siya daga hannunsu so magana ne mallaka ba kwacewa ba fata ba fashe
Malam Muhammadu Inuwa Aliyu kenan a shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayaninsa yayin da za mu nemi jin ta bakin hukumomin jihar Kaduna kan wannan batun a huta lafiya.